tuna yanda ka samu kudin ka ka sha wuya ka samu kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Salu Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu kuma da hantsi. Idan kuna biye da mu makon hudu da suka gabata, muka fara gabatar muku da nazari da kwaroro suka yi kan kasafin kudin Najeriya da yanzu yake gaban majalisun kasar. Kwarorun kuwa sun hada da Dr. Habibu Yahaya da Malam Nora Iromaji da wakilin murar Amurka dake Kano Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya jagoranci tattaunawar. Za mu dora daga inda Malam Nora Iromaji ya dakata a makon jiya.
Misali mutumin da zai to speak tsinken zakaci to sai ka tabbata ba za ka shigo za ka hana shigo da shi na China, amma shi ka ba shi karfin ya sana'antar da nasa yayi mu fitar da shi kasashen mu makota sannan iya wadata a cikin nan. To idan kai wannan saboda abin da yasa a lokacin abin da ake kira infant industries kanana ya jariran masana'antu ba a kayale su su yi takara da gabzagabzan masana'antu na waje. Misali mutumin China yana daukan bashin banki a dugo 1.5 kaso 1.5 ko kasa da haka
na
kudin ruwa. Haka na America ina wannan. Misali idan dan China ya karbi wannan yana da wuta cikin sauki, yana da ruwa cikin sauki, yana da zama cikin lafiya. In ya karbi bashi to bai kai 1.5 ba abin da zai bayar. Dan Najeriya baya cikin zaman lafiya, zai bada saboda kusan kaso daga kashi 25 zuwa 30 na kudin da ya ara a kudin ruwa. Sannan shi zai kawo wa kansa security na masu gadi da sauransu a ma'aikatarsa. Ka gaya mu in ya ari miliyan 1 wani ciniki zai yi ya gama ya biya banki 300,000 a cikin wani miliyan 1 ya biya ma'aikatansa na security, ya biya ma'aikatansa na salary, ya biya kudin mashi wato banda zai zuba a cikin inji da sauransu. Riban nawa zai tashi da ita? Kaga dole ma'aikata ta mutu. Amma idan kai wannan duk ka dauke masa bai da matsala ta tsaro na security, bai da matsala ta wannan, to sai kuma ka zo kai bashi tallafi wanda zai yi masa maganin kudin ruwan nan da zai je biya ka so 30. Idan ya samu wannan to kaga ka ce da shi ya sana'antar da kaya ya siyar, kuma sai ka kawo masa wata manhaja ko wani policy na wanda zai kare shi daga wato yin
barazana
daga barazana na waɗannan madan waɗannan kamfanoni manya na waje har sai ya dago ya zai iya takar da su, kuma ka samu masa hanyar da in ya siyar anan idan ma ba a bukata anan yana da wata hanya da zai fitar da shi ta haka sai a samu ci gaba.
Comrade, daga cikin lissafin da Dr. Lon ya mana shine akwai kudade na bashi ita wannan trillion 7 da aka yi magana, akwai kudaden bashi da za a yi na cikin gida kuma ya mana bayani su wani sitabar ake na su masana tattalin arziki da harkar kudi ake rance da gaban kuna na cikin gida da sauransu ta hanyar wata takardu haka. Sannan kuma akwai na waje batun bashin nan shine yake ake ta takaddamarsa zuwa karshen shekara da ta wuce wanda gwamnatin tarayya ta sa cewa za ta aranto ko za ta ci bashin dala biliyan 30 saboda magana farfarwa tattalin arzikin nan har ma ake ta cice kuce a majalisa. Yanzu ka tafi yana harurun majalisa kuma ga wancan kudaden ne sai aranto su, ba mu sani ba tunda ba mu kai ga magana ba a wurin doctor ko waɗannan kuɗaɗe na biliyan 30 suna cikin kuɗaɗen da ita gwamnati ta shirya za ta abin nan. Me kake ganin su ɗan majalisa ya kamata su yi a wannan gabar musamman abin da ya shafi batun ba su cika ba?
Kudin ki yanzu za ka iya tunawa ai an kai shugaban ƙasa ya tura takarda game da ita dala biliyan 30 kuma sun je sun karanta da suka zaɓi cewar ba za su ba da dama a aro kuɗi ba har sai an kawo musu bayanai na yadda za a aiwatar da wannan.
Za a kashe kuɗaɗen?
Eh, za a kashe kuɗaɗen. Akan wacan magana ta bashi na biliyan 30 kenan ko biliyan 29 da wani abu kusa da 30. Wato a wannan lokacin da muke ciki ba mu buƙatar wannan bashi, ba mu buƙatar sa a iya nazarin da mu a ƙungiyance muka yi. Wato maganar nan ta cin hanci da rashawa yaki da ake in gwamnati za ta dawo 100% ta tinkare ta za a iya recovering kudaden da aka diba na kaduki na al'ummar kasar nan a samu aiwatar da shi. Rayuwa na yadda mun yadda cewa ba ta yiwa bashi kamar sunna ne na rayuwa wanda wala Allah kana buƙatar sai ku baka ko baka buƙatar sa gobe mutane ƙasa ko dan adam yakan yi bashi dan ya tafi da rayuwarsa amma ka ji ka aro mana kuɗi dala na gugan dala har biliyan 30 a wajen ƙungiyoyin da muka sani da ƙungiyar Lamuni da Shuwal Bank duk wanda muka sani mun san suna ba da conditions akan kowanne irin sharuɗa akan kowanne irin baki da za su bayar wanda ƙasar nan har yanzu tana ɗaya daga cikin victims na waɗannan sharuɗa sharuɗa sun wannan sharuɗan su ne suka lalata mana tattalin arzikinmu da muke ciki in zaka yi tunawa lokacin duk da cewar karantawa muka yi mu lokacin structural adjustment program SAP a 1988 wanda shi wancan shugaban kasa na mulkin soja Ibrahim Badamasiwa Bangida ya kawo ta wanda a wannan lokaci aka miƙa wasu bangarori na tattalin arzikin kasa na hannun yan kasuwa aka yi dagana wanda har yau har gobe shine muka rasa akalar tattalin arziki kasar to yanzu mu kaddara wani ba'ari ko wani bangare na bashin nan da aka yi magana yana cikin kasafin kuɗi me sakon ku ga su ɗan majalisa misali ba laifi bane wannan tunda muna da deficit a shi wannan kasafin kuɗi kuma gwamnati ta yi bayani yadda za ta samu kuɗaɗe har wajen trillion 4 da wani abu daga hanyoyin ta da take suna shigowar kuɗaɗe daga waje da gida ta kuma fito ta nuna mana cewa in dai za a aiwatar da waɗannan ayyuka gaba ɗaya sai mun rantu wasu kuɗi sannan mu yi wannan ba laifi bane in har za ta tsaya 100% a tabbatar da cewa shi wannan kasafin kuɗi wajen aiwatar da shi an samu nasara wadda bata gaza kashi 80 cikin 100 ba don wato kasafin kuɗaɗe da muke ta yi a ƙasar nan an yi ƙoƙari shi ne 40-45 a cikin 100 doctor me sakon ka na ƙarshe ne game da batun nan na kasafin kuɗi yadda zai tasiri rayuwar 'yan Najeriya musamman la'akari da halin da ake ciki
ai kusan abin da na faɗa shi ne sakona gwamnati ta zauna ta yi tsayi ta yi la'akari da cewa rayuwar mutane tana cikin garaji kuma idan ba ta samu zaratan mutane da za su ɗabbaƙa manufofinta na tattalin arziki ba ba ta samu zaratan masana tattalin arziki da za su nuna mata inda ta dosa ba za a samu gidi wanda kuma zai daɗa sawa a koma baya saboda haka ya kamata a siyasa a samu a daidaita mazaunan majalisa kamar yadda kuma Nura yake faɗa yadda majalisa za ta zauna ta yi aikinta ta yi ƙoƙarin duba abin da ya kamata duba ta yi cikin gaggawa ta ba wa gwamnati damar fara aiwatar da wannan tattali ita kuma gwamnati ta tabbatar ta tattoshe hannuyoyin da suka sanya wancan kasafin ya zama na cewa bai gama tabbata ba na wajen ko zirarewar kuɗi ko kuma rashin lura da gwanin cewa wajen ɗabbaƙar da manufofin manhajar tattalin arziki ko kuma rashin samun gwanaye da za su ba gwamnatin shawara wanda gwamnati tana buƙatar waɗannan abubuwan, ta haka ne idan aka same su tabbas za a iya dabbaka wannan tattalin arzikin ƙasa a kasafin kuɗi ya zama na cewa mutane kuma sun ji kuma sun amfana ya samar da aikin yi tabbatacce wanda yake dorare ba na a dinga ba mutane waɗansu abu da yau da gobe gwamnati za ta iya gajiya ba wanda za su tsaya da kafarsu.
Comrade, sako na ƙarshe wato a guje na farko ita gwamnati dole ta mai da hankali wajen yaki da cin hanci da rashawa, indai ana so a kai ga cimma nasara wajen haɓaka rayuwar al'umma a ƙasar nan na farko kenan. Na biyu, gwamnati ta tabbatar da cewa duk mitin ɗin da take na hukumar zartarwa duk sati, ba wai kawai a fito da in an gama mitin a zo a yi addressing ɗan jarida ba, a buga a jarida me aka tattauna, aka kawo ƙuduri a kansa, me aka kamar da yadda wasu gwamnatoci a Kano suke yi, da a sake shi ko ba komai ba, ko ba a yi ba za mu samu bayani na kuma mu san ta inda za mu ringa shiga don tantance yiwuwar zahiri ne na aiwatar da wannan abu da gwamnati ta ce ta saki kuɗi a kansa. Sannan na uku, magana ta kwangila, dole gwamnati ta ba shi amana sosai, ta prioritize nashi, ta fito ya zamana a buɗe shi yadda kowa zai gani cewar wane da wane ne suka zo akan aiki kaza suna nema, amma ga yadda aka yi wane a ƙarshe shi aka bawa, kuma ga kimar kuɗaɗen da ake ganin za a iya ƙara su wannan ayyuka da shi. Wannan shi ne shawarwari ga gwamnati.
Jama'a, ƙarshen tattaunawar kenan. Da fatan waɗanda abin ya shafa sun amfana kuma za su yi amfani da shawarwarin. Yanzu a madadin Dr. Habibu Haya da Malam Nura Iromaji da wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari, ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya.
Da ka sami kuɗinka ka sha wuya, ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai